Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 10 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Kungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan akan iyakokinta a kokarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba. Yan majalisar dokokin Iran sun ginda ya sharaɗin sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015, ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba, da majalisar dokokin Amurka za ta zartar. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaɓen shugaban ƙasa, inda masu kaɗa kuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara 12.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa babban taron ikkilisiyar Ekwa a Najeriya ya yi takaicin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
Dare da rana babu barci, gidaje mutane ba sa yakwana ciki, gonaki duka an kora. Muna roko gwamnati da ji tausayin mu.
Za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan rikicin Rasha da Ukraine. Kamar kowace yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan akan iyakokinta a kokarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba, a cewar jarida The Telegraph ta Birtaniya, wadda ta ambaci sakataren janar ɗin NATO Jens Stoltenberg. A wata hira da jaridar, Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban Rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo. Stoltenberg, wanda a baya-bayan nan ya ce zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara ɗaya, a hirar ya kuma faɗi cewa a taron kolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar. Kutsen da Rasha ta yi a Ukraine ya janyo matsalar 'yan gudun hijira mafi girma a ƙasashen Turai da ba a ga irinta ba tun bayan yakin duniya na biyu, abin da ya sa ƙasashen yammaci sake tunani akan manufofinsu na tsaro. Yan majalisar dokokin Iran sun ginda ya sharaɗin sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015, ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba, da majalisar dokokin ƙasar za ta zartar, a cewar kafafen yaɗa labaran Iran a yau Lahadi. Iran da Amurka sun fara tattaunawa a Vienna a shekarar da ta gabata don farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 tsakanin Tehran da manyan ƙasashen duniya, wadda shugaban Amurka Donald Trump a wancan lokacin ya fidda ƙasar a shekarar 2018. Daga baya kuma Iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. Tattaunawar ta tsaya yanzu yayin da Tehran da Washington ke zargin juna da kasa ɗaukar matakan da suka dace don warware sauran batutuwan da suka rage. Sanya irin waɗannan sharuɗan a wannan muhimmin lokacin ka iya janyo cikas ga yarjejeniyar ƙarshe da za a cimma, ta hanyar takaitawa masu zaman shawarwarin damar dabarar neman abin da suke so. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda babban taron ikkilisiyar Ekwa ya yi kira ga mahukuntan ƙasar da su miƙe tsaye su ceto ƙasar daga ƙara taɓarɓarewa da harkokin tsaro ke yi. Daga Jos, ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Samar da tsaro da bukatar hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen maida waɗanda suka guje daga mahallansu don samar da cimaka da wasu muhimman batutuwa ne taron shugabannin da wakilan shiya-shiya ta majami'ar Ekwa ta ƙasa da ƙasa ta tattauna a taronta na bana. Shugaban Ekwa Rabaran Stephen Panya Baba yace sun yaba da kokarin jami'an tsaro wajen samar da tsaron, amma dole gwamnati ta dauki matakan hukunta waɗanda aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci.
Waɗannan yan ta'adda din da suna kashe-kashe iri-iri da sauran, ya kamata gwamnati ta dauka matakai waɗanda an kama su a irin wannan halin, a hukunta su da yawa-yawa, ba su iya tafiyan gonakinsu. Shi yasa abinci a wannan kasan ya yi tsada yanzu. Don haka muna addu'a da kuma kira ga gwamnati, mun kuma karfafa membobinmu na Ekwa cewa su shiga cikin siyasa, kuma kowa ya je ya register domin ya jefa kuri'a lokaci ya kai.
Shugaban na Ekwa ya kuma ce sun tattauna batun sasantawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i da a kuma samar da ayyukan yi wa matasa da sauransu. Reverend Matthew Shado, sakataren Ekwa shiyar Shiroro a jihar Neja, ya halarci taron.
Dare da rana babu barci, gidaje mutane ba sa iya kwana ciki, gonaki duka hankora. Muna roko gwamnati da jito sai mu tattaimake mutanen Shiroro, Muya a Niger State.
Shi ma Rabaran Daudan Yam daga jihar Bauchi ya bada shawara ne kan matakan da za a shawo kan matsalar tsaro a kasar.
A sashin tsaro ya kamata gwamnati ta tashi ta yi aikinta na kare rayukan mutane, domin abubuwan da ke faruwa sai muna gani kamar akwai dan sakaci na gwamnati saboda rashin kula. Za a ce za a dauki mataki, kuma matakan akan ce an dauka, amma ba kwalaran matakai da za su dakile wannan matsalar gaba daya ba.
Al'ummar Najeriya dai na fatar ganin hukumomi za su kara azama wajen inganta tsaro, yayin da shugabannin addinai ke kara fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa, inda masu kaɗa ƙuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara 12. Shugaba Emmanuel Macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara 5, inda yake da babbar mai ƙalubalantarsa daga jam'iyyar National Rally. An dai buɗe rumfunan zaɓe da ƙarfe 8 na safiyar yau Lahadi, kuma za a rufe su da ƙarfe 7 na yamma agogon GMT a yawancin wurare, ƙarfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan. In dai ba wani daga cikin 'yan takarar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kada a faɗin ƙasar ba, to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan 'yan takara biyu a ranar Lahadi 24 ga wannan watan na Afrilu. Bayan Macron, 'yan takara Marine Le Pen da Jean-Luc Mélenchon na daga cikin fitattun manyan 'yan takara da ke kokarin tarewa kujerar shugabanci a fadar Elysee. A jamhuriyar Niger, kungiyar matasan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta jaddada goyon bayan daga shugaba Muhammad Bazoum, saboda yadda ta ce ya gwada alamun tausayin talaka a tsawon watanni 12 da ya yi a kan karagar mulki. Kungiyar, wacce ta yaba da cigaban da aka samu a fannin tsaro, ta yi kira da a yawaita addu'o'in zaman lafiya a wannan wata da al'ummar musulmin kasar ke azumin Ramadan. Daga birnin Yamai, ga rahoton Sulaiman Mana Barma.
A sanarwar da ta fitar a gaban manema labarai a cibiyar jam'iyyar da ke nan Yamai, kungiyar matasan PNDS tarayya, wato Organisation des Jeunes tarayya OJT a takaice, ta yaba da salon mulkin Muhammad Bazoum a tsawon shekararsa ta farko a kan karaga, inda ya baiwa ilimi da tsaro fifiko. Sahanin Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan kungiya.
Mai girma shugaban ƙasa ya je a jihar Difa, ya je a jihar Kelebiri, ya je a yankin Maradi, ya je a jihar Tawa, saboda ya tabbatar ma sojoji namu, ya tabbatar ma al'umma ƙasarmu da ƙasashen duniya cewa da gwamnati tana nan tsaye, in Allah ya so za ta kare su, kuma za ta kawo musu kariya, kuma za ta kawo musu ɗauki bisa kai ga abin da ya shafi rayuwarsu, don saboda rayuwarsu ta komo yadda take, yadda sun kasanta a da.
Tarin matsalolin da ake fama da su a yanzu haka, walau a nan cikin gida ko ma a sassan duniya, sun janyo tsadar rayuwa a mafi yawancin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Nishar ma bata tsira ba daga wannan al'amari. A cewar shugaban kungiyar matasan PNDS Dawi Ahmed Barangay, shugaban ƙasa ya yi tsayin daka domin samar da mafita ga 'yan ƙasar Nishar.
Kan batun tsadar rayuwa, kun ga ai mai girma Umaru Muhammadu ya tattauna da 'yan kasuwa, kuma gwamnati tsaron kokarin suke yi yayi da a samu a gani musamman cikin wannan wata mai alhorma, a samu kaya da rahusa don saboda mutane su azumi cikin farin ciki, cikin kuma jin dadi. To banda wannan kuma gwamnati ya dauki wajen ton na abinci wajen 80,000, wa'annan su za a sarrafa su ne cikin rahusa. Sa'annan kuma akwai 40,000 wa'annan su wannan za a rarraba na kyauta inda ya kamata a kyautata mutane.
A cewar Amina Doka, aikin kwashe 'yan gudun hijirar jihohin Difa da Tilaberi don mayar da su gida, wanda gwamnatin Muhammad Bazoum ta kaddamar, wani yunkuri ne da matan kungiyar OJT ke yabawa da shi, kamar yadda suka gamsu da tsarin nan na inganta sha'anin ilimin 'ya'ya mata.
Muna murna wannan makarantar kwana da an kai, da ake nan kuma ana ta ginawa ta 'ya'ya mata, saboda abu ne mai kyau, zai bar su yi doguwar lakon. Wannan gaugawa auren zata rage mutanen da sun ka gudu da yaƙi ya tada. Muna murna ta an ka samu an ka maido wurinsu, don saboda abu ne da ya shahi mata da yara da basu gidajen su duka sun wawatse, wa'insu mata na nan haka ɗiyansu sun ɓace, duka an samu an gangamo su an kawo su wuri guda. Muna murnan wannan.
Kungiyar OJT ta yi kira ga al'ummar musulmin Nijar ta yi amfani da damar watan nan na Ramadan domin matsakaimi wajen yin addu'o'in zaman lafiya a ƙasar da makwabtanta. Sannan sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'umma don ƙara haɗa kan 'yan ƙasa.
Muna ganin wannan fasaha ce wadda ta sa kowane ɗan ƙasa ya gane aikin jagorancin ƙasa aiki ne wannan shahi gaba ɗaya, don kuma sai kowa ya kawo nashi gudunmuwa za a samu ci gaba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu waiwayi kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan yakin Rasha da Ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya. A hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, mai fashin baki Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano zai ɗora daga inda yake bayani kan yadda yakin zai shafi ƙananan ƙasashe waɗanda ma babu ruwansu, inda ya ci gaba da cewa
domin abin kuma ai yana da tasiri, misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai, wanda dai daga ƙarshe kamar yadda Hausa suke cewa idan giwaye biyu suna fada ciyawa ce za ta sha wahala.
To amma waɗannan yaya waɗannan abin da kuke cewa regional bodies kamar ƙungiyoyin nan da hukumomi na nahiyoyi kamar irin su AU da ECOWAS da makamantan,
to a duk waɗannan ƙungiyoyi da kake fada irin su ASEAN, irin su Arab Abusi, AU, Arab Leagues, AU, has irin su EU din ma, duk waɗannan ƙungiyoyi na ɓangarori na duniya daban-daban, iyakacin tasirinsu da za su shi ne a fuskar diplomasiya da siyasa, cewa su jawo jadawalin a mayar da abin idan duniya ya zo kan shi. Domin daman an zo a irin kamar Majalisar Ɗinkin Duniya, kowace ƙasa za ta iya kawo ƙuduri a zauna da shi a tattauna shi, to zuwa kawo shi a tattauna wannan zai jawo hankalin duniya akan shi ne. Amma kamar yadda na ce, ma inda gizo yake sakar, ko da duk Majalisar Ɗinkin Duniya babban zaure a dukkansu gaba ɗaya su ce sun yadda da ƙuduri, domin kafin ya yi wani tasiri sai an kai shi zauren sulhu. Wannan zauren sulhu kuma ko na tsaro wanda ake faɗa shi ne Security Council, zauren tsaro, to kaga shi wannan kuma su wa'annan biyar suna su ne suke da kujerar naki. Don haka ba wacce za ta yadda ta ɗauka, musamman yanzu kamar Rasha da ake ganin ta yi kutse a cikin al'amarin, ita kuma tana kawo hujja cewa ai an kawo mata mukami ne kusa da ita, abokan gabarta suna so su mata kutse kusa da ita, shi sa suka shiga. Kaga kirikiri ita tana amfani da wannan damar ta kan tsare kai ita ce hujjata da yasa ta farma a Ukraine, wanda kuma ko an zo kamar yadda na ce duk kowa zai da za ta isa kafa ta shure shi, musamman kuma yanzu ma da ake ganin kamar China na goyon bayanta, da haka kaga abin zai wahala a ce an yi wannan tasiri fiye da siyasa da diplomasiya.
To idan aka ta faru me makomar yakin?
Gaskiya yakin dai daga ƙarshe su abin da Russia suke nunawa shine muddin Ukraine da ta yi haka za a yi, amma daga ƙarshe in ba sa aka ci ba, ko da Ukraine din ta yi tun da Russia ta kai galaba, inda aka bata ta kai galaba, ba kawai za ta tsaya a kan Ukraine ta ƙi shiga ba ne, za ka ga za ta tsaya kuma kan batun sai ta canza ma gwamnati a wannan guri.
Profesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero Najeriya kenan ke fashin baki a rahoton da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwali ya turo mana. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, to idan ana bi a shirin da ya gabata, mun duba illar da sace wayar hannu ta salula ke iya janyowa wanda aka sace ma, kuma kamar yadda na yi alkawari, shirin na yau ya tattauna da ƙwararre kan harkar sadarwa a Najeriya da ke aiki da kamfanin sadarwa ta MTN a kasar, wato Malam Awal Abdullahi, kan abin da ya kamata a yi cikin hanzari idan aka sace wa mutum wayarsa, sannan kuma wace illa hakan ka iya haifarwa.
To assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Ka'idar gaskiya sata kowace iri ce ba ta da dadi ko ta kwaboci, ballantana idan satin nan ta hada da abin da yanzu ake ganin kamar ya zama ma rayuwar mutane. Jama'a da yawa ba su damu ba idan ka dauke musu kuɗi ma. Akwai mutane da idan har ka dauke musu kuɗi a zuciyarsu ma za ta ce to inda zai maka amfani, ba ka dauka bane dan ganin banza to sun bar maka. Amma waya ta zama rayuwar mutane, a cikin wayan nan wasu harkokin kasuwancinsu yake, a cikin wayan nan wasu dukkan asirinsu na ainihin harkokin rayuwarsu yake, a cikin wayan nan wasu dukkan zumuntaka da suke yake, a cikin wayan nan wani dukkan ainihin yawanci ibadu da yake na karatu ne na alkur'ani na waye yake. To kin ga waya ta zama abin rayuwa yanzu, musamman tunda wayan nan ta kasu kashi kashi. Akwai waya kanana, akwai kuma waya manya wanda ake kiran su smartphones, wanda wannan wayoyin da su da laptop ba abin da ya raba su. In fact sun fi ma laptop, saboda suna kunshe da abin da laptop ba ta iya yi. Laptop ba ta iya kira, su ko suna iya kira. To a duk lokacin da aka ma mutum wannan da bargaza, ba karamin babban masifa bane, zaki ga kowaye abin ya shafe shi a cikin wannan lokacin, zaki ji ya ki dubu. Saboda mai kamar ka yanke shi da duniyan ne kaf gaba daya, zai zama kurma, zai zama kuma makahu, baya ji baya gani, kawai a nashi. Saboda mai ba mai kiran shi, ba kuma wanda zai ji kira, ba zai ji komai me yake faruwa a rayuwar shi ba, a gidan shi ne, da iyalin shi ne, da komai. So kinga wannan babban masifa ce. Na biyu kuma, game da
me ya kamata mutum ya yi,
me ya kamata mutane su fara yi, har ga Allah ya kamata mutum ya san darajar da yake shi. Akwai wasu duk da dai rayuwa ne da kuma kowa yadda Allah ya yi shi. Akwai wasu suna da mantuwa, zaki ga mutum wani ya zo ya fito daga kan mota, ya zo ya ajiye wayar shi yana hira, wai sai kuma ya manta sai shiga mota da hanya. Zaki ga mutum ya zo yana abin nan meeting ko a waje, kana ji kana gani waje ne a bude zurga-zurgan mutane, ya ajiye waya kuma ya shiga wasu harkoki har ya manta. To ya kamata mutane in dai an san darajar wayan nan, wata wayar fa ta shiga sama da miliyan guda, kamar irin su Samsung Z Fold 3 din nan sun shiga sama da miliyan. To dan me zaka zo irin wannan, ko da kudin nan ka fi karfin su kullun kana samun fiye da su, darajar da wayar take da shi, da kuma yadda idan aka dauke maka zai kidima maka saboda an dauke maka asiri. To ya kamata ka sa ido akan duke ka na farko kenan. Na biyu, yawanci mutane su fahimci taro da ya dace mutum ya shiga da waya, da kuma taron da ya dace mutum in zai kulla ma wayar shi a cikin mota na dan awoyi da zai je ya gama taron nan ya dawo. To ya kamata mutane su sa ido akan wannan. Sau tari har ga Allah ne na san akwai taron da in zan je, to nakan dauki wayata in sa ta a compartment na na mota in kulle in shiga taron nan in dawo lafiya saboda ni na san bakin cikin da zan shiga idan har wani dalili yasa aka dauka min waya in har shiga taron nan da waya ya zama dole to ba na sa waya alji a hannuna nake rike ta danke ta yadda mutane suke ma charbi in san za su sarka kashi a hannun su su rike shi so kin gani haka waya ya dace mutane su yi an kasa ta alji wato yan sanan nan suna da wata hikima da kuma wata baiwa da shedan ya ba su bana ce Allah ba ba mutum ɗaya bane yake an nunnuna ta har ta hanyoyi daban-daban yadda yan sane suke yi sai su kai su uku ko hudu ma wani zai zo ya bangaje ka sayan da kake kokarin tunanin ka juya ka ga wannan da wata manufa ya bangaje ka wani kuma zai zo a lokacin ya riga ya sa hannu aljihunka yana dauka sayan da kake jin wani kaman faya ta bani to ya riga ya ba wayar wani koda ka rike shi sai ce me ka sashe shi duk a lokacin ba waya a hannun shi ya riga ya ba wani sun kauce to kin ganin sata ce ta dabara ta rashin mutunci ta rashin imani
kai dai ban tare numfashinka ba to duba da ganin cewa aikin ka me mutun ya kamata yi cikin hanzari kamar yanda kai bayani illan da hakan ke haifarwa
akwai abubuwa da ya dace mutum ma yayi kafin ma a sace wayar duk da na san cewar mutane da yawa wasu kamar matan su ko kuma kamar mazazan su da sai dan me zaka kulle bin waya ba ka so in ga asirin ka ba haka ba idan mijinki ko matarka tana so ta ga wayanka abu ne mai sauki ta ce ban password din wannan shine kuma ba laifi bane in hakan tsakanin ku kai da matarka ko kai da cikin yarda ko da wani hakan ya faru saboda akwai halin mutuwa idan mutum maybe wani abu ya fara ko na rashin lafiya ko na mutuwa za a iya shiga wayar shi a gano wasu information da zai taimaka wajen yin wasu abubuwan game da harkokin rayuwa to ya kamata na farko mutum ya san yadda zai sa ma ainihin wayar shi password duk wayar duniya da ake yin ta yanzu ana yin ta ana ba ta ainihin wajen 3-level security security na code da za ka yi amfani da shi ka daura wayar da kuma ma shi kanshi security na sim card din da za ka rufe shi saboda wasu kamar yan yahu din nan suna daukan wayar ka ba wayar bace ta dame su sim card din ka suna sa sim card din ka za su iya zuwa su downloading all the information anan za su ga contact din ka anan za su ga password naka anan za su ga ainihin all the alert da kake samu na banki suna ganin alert din za su ga account number din ka everything to da sun ga wannan to abin da zai biyo baya kuma sai la haula wala quwwata
To masu sauraro a nan shirin zai ja labule idan Allah ya kai mu na gaba za mu daura tare da ƙwararre akan harkar sadarwa Malam Awul Abdullahi to a madadin ma'aikata da mahungunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sake haduwa a shiri na gaba bi salam
a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce. Ta ce ku gaya wa gwamnatin Najeriya da ta ce yaƙi da 'yan bindigar ƙasar yana da matuƙar wahala saboda salon da 'yan bindigar suke amfani da shi wajen aikace-aikacensu. To wai shin su gwamnati ba su da salon yaƙarsu kenan suke nufi? Allah dai ya mana mafita. Amen. Sako daga Manira Muhammad Manisko da Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Daga nan kuma sai sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Yace rahoton da kungiyar kasa da kasa mai tattara bayanai akan ta'addanci ta bayar na raguwa hare-haren ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da kashi 70 cikin 100. Tabbas wannan magana haka take. Jihohin Borno, Yobe da Adamawa an samu saukin hare-haren ƴan Boko Haram. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki daya.
To a gaishe ki yanzu kuma lokaci ne na sauraron falalar Ramadan albarkacin watan Ramadan.
To bismillahir rahmanir rahim sunana Dr. Muhammad Kabir Adam daya daga cikin limaman babban masallacin Juma'a na kasa dake Abuja to karan farko tukuna shi azumin kwaya daya tal da mutun zai na rana daya manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana Allah zai wato duk wanda ya azumin rana daya saboda Allah Allah madaukakin sarki zai nesa fuskar wannan mutun daga wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara 70 wanda tafiye shekara 70 din nan daga nan Abuja inda mutun yake har ya je China, daga China ya wuce Japan ya wuce America ya dawo Abuja ba zai kai shekara 70 ba. Kenan ashe za a nisanta mutun tsakaninsa da wuta fiye da gabar da yamma nisan. To ina ga idan ya samu azumin wata guda na Ramadana kaga 70 har sau 30 kenan. Kaga ana maganar shekara 2001 kenan. Azumin watan Ramadana idan mutun yayi Allah zai nisan tashi da wutar jahannama na tafiyar shekara 2001. To idan Allah ba shi ikon yin shekara 1 2 3 har ya kai 10 kofi, ai kaga nisan zai kai sai a ce shikenan shi daga nan wuta har abada, sai dai ya ganta a talabijin. Dan haka wato matsayin shi azumin kenan. Dan haka kasancewar azumi dama can asalinsa wato godiya ce muke yi wa Allah madaukakin sarki saboda Qur'ani da ya saukar a cikin watan. Kamar yadda Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, wato watan nan na ramadana wanda shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani, shi kuma alqurani ya zama shari'a ga mutane. To dan haka mataki na farko da mutum zai yi shine ya yi azumin tsakaninsa da Allah, ya guji duk irin abubuwan da ke bata azumin. Akwai abubuwan da kuma suke rage ladan azumin ba su bata shi, duk ya guje su. Wato kamar yin batsa, maganar batsa, surutai na zage-zage, yi da wani da sauransu, duk waɗannan sai mutum ya guje su.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace.
Ƙungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girkin sojoji na dandandan akan iyakokinta a ƙoƙarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba, a cewar jaridar The Telegraph ta Birtaniya wadda ta ambaci sakataren janar ɗan NATO John Stoltenberg. A wata hira da jaridar, Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban Rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo. Stoltenberg, wanda a baya-bayan nan ya ce zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara ɗaya, a hirar ya kuma faɗi cewa a taron ƙolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar. 'Yan majalisar dokokin Iran sun gindaya sharaɗin sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015, ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin kasar za ta zartar, a cewar kafafen yada labaran Iran a yau Lahadi. Iran da Amurka sun fara tattaunawa a Biyana a cikin shekarar da ta gabata don farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 tsakanin Tehran da manyan ƙasashen duniya, wanda shugaban Amurka Donald Trump a wancan lokacin ya fidda ƙasar a shekarar 2018. Daga baya kuma Iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa, inda masu kaɗa ƙuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara 12. Shugaba Emmanuel Macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara 5, inda yake da babbar mai ƙalubalantarsa daga jam'iyyar National Rally. An dai buɗe rumfunan zaben da ƙarfe 8 na safiyar yau Lahadi, kuma za a rufe su da ƙarfe 7 na yamma agogon GMT a yawancin wurare, ƙarfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan. In dai ba wani daga cikin 'yan takarar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kada a faɗin ƙasar ba, to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan 'yan takara biyu a ranar Lahadi 24 ga watan nan na Afrilu.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyya ga sarkin Birnin Jabo Alhaji Garba Aliyu saboda rasuwar Dr. Malami Mode Jabo da safiyar yau dinnan Lahadi. Allah ya gafarta masa ya albarkaci kuma abin da ya bari a baya. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Lina Sahilu da shi kuma ya hada, sai kuma injiniya mu na yanzu Shidrak, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.